Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mata zangon FM na VOA Africa ke a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai Alpha Radio kuma sai a Ghana kuna iya kama mata hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masararren mu assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC yanzu tare nake da Nazir Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da shirin a yau daidai wannan lokacin kamar yadda aka saba duk daren Juma'a zamu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke cikin ku tuwa ƙwarya lambar mu da za ku kira ita ce 2 2 2 5 5 2 6 5 5 kada a manta sai an sa alamar tara wato plus da 1 sannan a jiro lambobin sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga kasar Kamaru amma kafin nan sai mun fara da shan labarin duniya
masauraro assalamu alaikum shugabannin kasashen turai sun amince da ci gaba da kakabawa Russia takunkumi sakamakon mamayar da ta yi wa Ukraine a shekarar 2014 a tsibirin na Crimea Shugabannin na tarayyar Turai sun fada a yau Juma'a cewar an ƙara wa takunkumin tsayi har zuwa watanni 6. Wata majiya da ba a bayyana ta ba ta fada wa kamfanin jakadancin labarai na Faransa wato AFP cewa an tsaida maganar ne a taron kolin da aka yi a Brussels bayan shugabannin sun yi wata gajerar tattaunawa akan Ukraine. A gefe guda kuma Amurka na da niyyar kakabana ta takunkumin akan Russia sakamakon mamayar da ta yi wa tsibirin na Ukraine. Haka kuma kwamitin binciken sirri na Amurka ya tabbatar da Russia ta tsoma hannu a zaben shugabancin kasar Amurka wanda a gudanar a shekarar 2016 domin taimakawa Trump ya yi nasara. Tunidai mai bincike na musamman Robert Mueller ya riga ya zargi wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma wasu kamfanoni da kitsa samun dama a cikin zaben. An kama ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka mamaye majalisar dattawan Amurka bayan da suka shiga cikin zauren majalisar dattawan birnin Washington. Don su nuna rashin amincewarsu da manufofin shugaba Donald Trump a kan shige da ficen baki. 'Yan sandan shiyar Capitol sun damƙe masu zanga-zanga har 575, waɗanda akasari mata ne. Masu zanga-zangar sun lullube jikinsu da barguna irin waɗanda aka baiwa yaran da aka raba su da iyayensu a kan iyaka ta kudancin ƙasar. Senatoci 'yan jam'iyyar Democrat irin su Tammy Duckworth da ita Illinois da Mazie Hirono da Hawaii da kuma Ed Markey daga Massachusetts na daga cikin waɗanda suka ziyarci masu zanga-zangar don nuna goyon bayansu. 'Yar majalisar dokokin Amurka Pramila Jayapal ta Washington wadda ita ma zuwa ƙasar ta yi ta aika da saƙo ta kafar Twitter ta ce tana tare da waɗanda aka kama kai da fata. Inda shafin nata na Twitter ta ce yanzu nan aka kama ni tare da mata sama da 500 da suka taru don kalubalantar manufofin Trump masu tsauri waɗanda ba za su dore ba a ƙasarmu. Labarin duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A yau Juma'a ne shugabannin kasashen Turai suka cimma yarjejeniya kan bakin haure. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce yarjejeniyar labari ne mai kyau. Kungiyar Turai ce ta fara tattaunawa a jiya Alhamis da yamma aka kuma kammala ta a safiyar yau Juma'a. Wannan yarjejeniyar za ta kirkiro wuraren zaman wucin gadi ga masu neman mafaka da ke shigowa daga wasu kasashen zuwa Turai. Musamman ga waɗanda suka amince da karɓar bakin haure. Kasar Italiya dai ta ki amincewa da yarjejeniya a taron kolin kasashen na Turai da ake yi a kasar ta Brussels. Inda suka buƙaci kasashen ƙungiya 28 da sun ƙara taimako akan matsalolin bakin haure a birnin Rome. Firaministan Italiya Giuseppe Conte ya ce daga baya ƙasarsa za ta yanke shawarar ko za ta karɓi bakunci ko kuma samar da wurin zama na wucin gadi daga bakin hauren ko kuwa a'a. Sakataren ma'aikatar harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya gana da takwaransa na ƙasar Japan yau Juma'a a Tokyo don alafar da damuwa da take damun Koriya ta Arewa take da shi akan sadaukarwar Amurka ga yankin yayin da ake neman kawo matsaya a yarjejeniyar dakatar da shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. Yau Juma'a Mattis da ya tsaya kafa da kafa da ministan tsaron Japan Itsunori Onodera ya ce dangantakar Japan da Amurka na nan daram. Duk da cewa muna tsaka-tsakiyar yarjejeniya tsakaninmu da Koriya ta Arewa. Ministan tsaron na Japan Ondera a nasa bangaren ya ce Amurka ta amince za ta ci gaba da atisayen sojoji tare da Japanawa. A farkon watan nan ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana dakatar da atisayen sojin bayan ganawarsa da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un. Inda shugaban ya ce atisayen yana da tsada kuma yana haifar da tsokana a tsakanin Korea ta Arewa ta dade tana kiran a dakatar da wannan atisayen sojojin don tsoron yiwuwar kai mata hari abinda sojojin Amurka da Korea ta Kudu suka musanta a baya.
Nazir Ahmad Hausawa kenan ya karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, in an jima kadan za mu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana dukkan ra'ayoyinku. Babu wani maudu'i da muke sakawa a yau, saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana duk abin da kuke so. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555, amma kar a manta a sa alamar tara wato plus da daya sannan a jero lambobin. Kafin mu kai ga daga wayoyinku, a shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi 202-205-6555.
Madalla, a yau mun fara da samun kira daga Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi?
Mai magana Usman Babaji ne daga Banka Tagun Gara Bauchin Najeriya.
To Malam Usman, fili gare ka, muna sauraron ka, menene ne ra'ayinka a yau?
To ra'ayina a yau dai shine ina son mai magana akan tashin hankalin da yake faruwa a nan Najeriya. Musamman kaman a nan jihar Plateau, ba ga tuntunu haka suna yawan faruwa a nan jihar. Yawa fata kuma wannan abin da yana faruwa ne saboda alaman siyasa
To tunda ka ce yana faruwa ne saboda siyasa, wace shawara zaka bai wa ƴan siyasa ko jami'an tsaro wajen shawo kan wannan lamari?
To shawaran da zan bayar shi ne dai jami'an tsaro ya kamata su yi ya bakin kokarinsu, saboda abin da yake faruwa shi ne duk lokacin da siyasa ya gabata irin wannan lokaci ana samun tashin hankula. Sannan kuma ina son bayar shawari wa ƴan talakawa su yi duba da kyau, saboda irin abin da yake faruwa duk mu ana barin mu a baya duk abin da yake faruwa akan me yake karewa. Saboda haka da fatan da dauki shawara na Allah ya ba mu sa.
To Malam Usman, mun gode da wannan shawara da ka ba mu. To bar mu je Maiduguri. Wani ne akan layi daga Maiduguri?
Malam Abdullahi ne daga Maiduguri.
To Malam Abdullahi, muna sauraron ka. Mene ne ra'ayinka?
To masha Allah, jazakallahu khair. Allah ya taimake ku. Allah ya ba ku nasara.
Amin.
Allah. Wato ra'ayina nan shi ne, wato jiharin da shugaban kasa yake to wallahi Allah ya saka mashi da tayi. Kuma na ji wani gidan rediyo da sun yana wani bayani wai cewa wai shugaban kasa yana ziyara ne ta arewa kawai. Alhalin in an duba yayi ziyara a Binwe da Taraba, amma wai sai suka ce wai an yi yaki a Taraba bai je ba. Saboda haka mutane su yi ta tunani fi sabilillah, su yi masa adalci.
To Malam Abdullahi, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Za mu koma Bauchi. Wani ne akan layi?
Assalamu alaikum sashin Hausa.
Amin, wa alaikum assalam. Ya suna malamin?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, muna sauraron ka.
To yau ma dai za mu sake tuni ne ma shugaban kasa Muhammadu Buhari akan maganan kafin zaki dam wanda take jihar Bauchi. Lallai muna so shugaban kasa ya daureye mana wannan kafin zaki dam. Yin wannan dam zai ba mu dama mu ƴan arewacin Najeriya mu yi noma kwarai da gaske, a samu abinci da kuma kifi da zaman lafiya a kwanta a wajenmu saboda noma ɗin. Lallai muna so ya mana dam na kafin zaki. Mai magana Ayuba Garba Imam, kafin madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, mun gode da wannan kira naka. To har yanzu dai layin mu a buɗe yake, sai ku kira ko bayyana mana ra'ayoyinku. Gashi kira mun samu daga Katsina. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum. Sani Umar ne mai addu'a.
Malam Sani Umar, muna sauraron ka, amma ɗan kashe rediyon ka da Allah. To muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
Mun same ku dan in yi bayani kan wannan gidan rediyo naku.
Na'am.
Domin gaskiya yana ilimantar da mutane ba kaɗan ba.
To alhamdulillah.
Wallahi na yi shekara ina son mutane ku, Allah bai nuna ba.
To mun ji daɗi da ka same mu a yau. To ban da wani, akwai wani ra'ayi da kake da shi ko wani abu da yake damun ka da za ka iya faɗa ga al'umma ko?
Eh, gaskiya ni ra'ayin da yake damuna shi ne kamar ƙabilancin da aka nuna ƴan ƙwallon Najeriya. Wannan abu yana ci mun tuwa ƙwarya ƙwarai da gaske, saboda ga penalty an samu amma an hana. An yi amfani da bidiyo mai tantancewa kuma sil ankiya.
To Malam Sani Umar, mun gode, kuma wannan za mu iya ɗaukan shi a matsayin kaddara ta Najeriya. To bari mu je Kano. Wani ne akan layi daga Kano?
Assalamu alaikum, sunana Danjuma mai shago ko kai a ƙaramar hukumar Sanya da ke jihar Kano, Najeriya.
To Danjuma, muna sauraron ka, mene ne ra'ayinka a yau?
To ni ra'ayina a yau shi ne ga irin kashe-kashen da aka yi a jihar Filato. To ga wanda ake yi a jihar Zamfara, mai girma shugaban kasa ya kai ziyarar jaje a jihar Filato. Sun mutanen jihar Zamfara ba mulkin su yake yi ba ko kuwa? Duk kashe-kashen da ake a jihar Zamfara bai kai ziyara ba, bai kai ziyarar jaje ba, bai kai ziyarar ta'aziyya ba, su ba mulkin su ake yi ba ko kuwa?
To baka gani Najeriya ne? To dan jiwa, baka ganin cewar ba mamaki akwai wani abu da ya rike shi lokacin wannan rigima din, ko kuma akwai wani dalili da yasa shi bai samu halarta gurin ba, ko Allah da ya ba?
To ai ranka ya dade, kashe-kashen nan an yi ba sau ɗaya ba, sau biyu ba, ba sau uku ba, bai kai ziyarar nan ba. Su ma ƴan Najeriya ne, halattun cikakkun ƴan Najeriya, saboda mai su in ba ware su ake.
To Malam Danjuma, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wane ne aka layi da Kaduna?
To Alhaji, barka da yammaci.
Yawa, barka da ya, suna malamin?
Sunana Murtala, ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna sauraron ka, yau me ke zuciyanka?
To abin da ke zuciyana shine ta na farko ba mu jin dadi ko muna jajintawa musamman mutanen Plateau da inda ake zuwa jiya kashe mutane wanda ba zo ba su gani ba. Amma muna kiran shugaban kasa da shi dambazo da babban murya cewa duk sharuɗa fa da ya kamata duk jahan da gwamnati ya sakaci ake kace-kace sun tuka cewa a kafa dokan ta baci a wannan jaha. Saboda gwamnatocin PDP da suka gabata an irin wannan da kai ba sun kafa dokan ta baci. Idan da tsaki ba su dauki dokan ta an kafa dokan ta baci fa kaman ana ga kaman shi shugaban kasa ya bulisi haka suke faɗa a kananan kafafen yaɗa labarai na gida wasu kabilu wasu aka ga suna ta bugo waya suna cewa shugaban kasa ya kauda ido. Kawai abinda za a kafa dokan ta baci a cikin jahan da kawai ake tashi hankali. Ina ga da haka za mu samu zaman lafiya da fatan za ku tashi lafiya.
To Malam Murtala, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Osun, wani ne akan layi?
Kuna magana da Lawal Dayyabu dan kawo daga Osun State na Ikiri.
To Lawan Dayyabu, muna sauraron ka.
Hakika yau ra'ayin da nake son bayyana muku biyo Hausa akan yadda ake kashe al'ummar Hausawa ko kuma in ce musulmai. Wannan abin akwai bakin ciki gaskiya a rayuwa, saboda ga shi dai mu ne musulmai musulmai da kuma kira da cewa mu Hausawa ne. Kama kun ya ci duk wani killan.
To ba ga da kace Hausawa, kashe Hausawa ne kadai da mai ka ko musulmai kadai? Ka san akwai Najeriya ba kasar ce ta musulmai ko ta Hausawa kadai ba, kuma ko ina akan kashe kowane bangare.
To haka ne, abin da yake bani mamaki a nan shine misali ina nufin Hausawa din kadai ba na so a kashe ko kuma a irin haka. Ga ne na ina kasar Inyamu da kuma ce kasar Yarbawa, amma za ka ga suna zaman lafiya suna mu'amala lafiya. Kuma ko da shin Hausawa sai a ce an samu wani akasi irin na kashe al'umma sai abin ke dan.
To Malam Dayyabu, Allah ya kiyaye kuma Allah ya kare mu daga wannan abu da yake faruwa, ya maganin shi. Bari mu je Niger, wani ne akan layi daga Niger?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunan malamin Muhammadu Awwal daga Minna.
Muhammadu Awwal, muna sauraron ka.
To akalla gaskiya ne babban matsala ta a nan shine kashe-kashen nan da ake yi a kan.
Malam Muhammadu Awwal, kana tare da mu?
Eh, ina tare da
ku. Yawa, to muna sauraron ka.
To mu da fahimtar mu kai siyasa ce.
Me yasa ka ce haka?
Saboda akwai alamomi kala daban-daban, domin yanzu cikin mahukuntan nan babu wanda bai da ɗan baranda, wanda yake kuma kasari su ne suke juyawa su koma 'yan ta'adda. To kaga dan wannan duk ta faru, kaga ba zai zama mana abin mamaki ba.
To me za ka yi kira ga, wani kira za ka yi ga matasan da ake amfani da su wajen zama 'yan baranda?
Eh, ka gani da Allah su ji tsoron Allah, kuma duk mai son ci gaba a ƙasar shi ya kiyaye wannan al'amura.
To
zama dan kasa na gari.
To Muhammadu Awwal, mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar. Bari mu ji Kaduna. Wani ne akan layi da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Tasil Hashim Gumal, barka da yammaci ne, muka fatan alkhairi.
Yawa, barkanka dai.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillahi, akwai wani babban mutum a Najeriya wanda ya ba mu mamaki. Wanda ake kira Alhaji Yusuf mai ta makura. Na kamar tsohon ma'aikacin gidan rediyon nan ne na BOA. To muna kira gare shi irin waɗannan maganganu da yake faɗa akan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ya kamata ya san fa cewa shi fa ɗan arewa ne, shugaban ƙasa ɗan arewa ne. Kuma ya kamata a ce idan za a yi adawa, a riƙa yin adawa mai tsafta, ba wai a ce hasada da bakin ciki za a riƙa ɗaukowa ba. Yanzu har ya iya buɗe baki ya ce wai mutanen da aka kashe a mulkin Buhari da bai kai na mulkin da aka kashe a jam'iyyar PDP ba.
Ai, ya kamata Alhaji Musa, Alhaji Musa, baka ganin cewar a matsayin Alhaji Musa, Alhaji Musa, baka ganin a matsayin sa na ɗan Najeriya yana damar da shi ma zai fito ya faɗi abin da ke ransa ga shugabansa?
Malam Sarajula Hashim Gumar, idan muka ɗauka, ai, akwai magana da idan ka faɗa ka murarar al'umma sun tabbatar da cewa wannan kana faɗin gaskiya ne ko kuma kana abin nan. Amma kiri-kiri ka fito kana irin abubuwan da bai kamata ba a matsayin ka na babba a arewa, muna ganin girman ka, muna ganin mutuncin ka, a ce kana fito kana faɗi da wannan maganganun, to ya kamata gaskiyar su mai ta makura ya iya bakin shi san abin da ya kamata zai faɗa a cikin shugaban.
To Alhaji Musa Ngaro, mun gode kwarai da gaske da wannan kira, kai ka bayyana ra'ayinka. To muna da kira akan layi, wane ne akan layi?
Sunana Muhammad Bello.
Muhammad Bello, daga ina kake kira?
daga Katsina jihar Katsina Najeriya.
To muna sauraron ka Muhammad Bello.
To ni ra'ayi na kan abubuwa guda biyu ne nake so in bayyana.
Na'am.
Na farko magana kamar mutanen mu na Ibo na Najeriya da suke ganin an maida saniyar wari ba ba su manyan mukami a gwamnati ba suna neman ballewa. Suna cewar mulki ne na demokradiya na farar hula. Jam'iyyu ne ga su nan an baza a faifai. Kai ka zaɓi abga ka yi. APC ta zo da mutanenta sun ci zaɓe. To kuma dan dai su ne abinan sun zo raba mukamai. Sai a ɗauko ɗan abga a ce a ba shi mukamai mai tasiri ga waɗanda suka zo suka gwagwarmaya suka yi takara da su suka kada su a zaɓe.
To ta wace hanya kake ganin za a yi maganin wannan lamari? Domin a haɗa kai.
Bijin iya su zama tare da mutane. Misali inda APC suka yi, ai ba za a ce an maida sanewa rebo wajen raban mukamai.
To Alhaji Bello, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da daga wayar ka muka kawo ƙarshen daga wayoyin mu a yau. Sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu za mu sake bude muku layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayi. Ga wanda suka samu kira, mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 5 saura minti 9. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasancewar kasashen nahiyar Afirka da suka wuce nahiyar a gasancin kofin kwallon kafa na duniya da ake gudanarwa a kasar Rasha sun yi wajen rot a zagayen farko ba su samu zuwa zagaye na biyu ba. Wannan yasa na yi hira da coach Sulemani ko mai yasa kasashen nahiyar Afirka suka fice cikin gaggawa haka?
Malam Garba, abin da zan fara gaya maka kwallon kafa ya ci gaba. Saboda haka in za ku je kaman babban wasan kwallon duniya she kun yi taka tsantsan. She kun samu ƴan wasa na kwarai kuma kun samu organization na kwarai tukunna ku fiskanci wannan wasan to wasan an Afrika na dauki kaman ekin kasar Egypt asan Egypt su sa dan wasa dai suka sa a gaba shine mai jagorantar su she yazo ya zama wannan dan wasan ya samu rauni kaga she ya zama suka samu wani su ma kasala don su sa duk kwazon su akan shi she suka samu kasala shi ya kawo musu wannan rashin takarawan gani a wasan da suka buga kuma ka san sun fado akan wannan kasan da take bakuntan wannan wasan ita ne kasar Russia kuma kasar Rasha ba su so su ma su ga sun wuce gefen wasan wannan na farko kenan in aka dauki kaman kasan Morocco Morocco din wasan da suke da shi ba wani ɗan wasan da ake ji Afrika ko kuma a duniya wanda suke taka rawa zuwa har zuwa yanzu amma kuma shi wanda ake kira ɗan shi Kotsu shi wannan ba faranshin ya sa wani ba zan ce kabilanci ba amma ya sa son rai a daukan ɗan wasa wanda ya kawo musu cikas inda ba su je nesa ba ba su je zagaye na biyu ba amma kaga Najeriya kaga Tunisia kaga Senegal wannan za a iya ce rashin samun tsari don sun taka rawan gani sun nuna kwazon su zuwa wasan da suka bubbuga
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kokarinta na taimakawa kasashen da suke kasashen kudu da hamada da kuma gudanar da kasuwanci tsakanin yankin da Amurka. A shekarar 2000 gwamnatin Amurka ta kirkiro shirin raya kasashen Afrika da fadada bunƙasar su wanda a takaice ta sa laƙabin AGOA. A ƙarƙashin dokar aka kafa kasuwanni a yankunan don bunƙasa harkokin ciniki da fasahu. Cibiyoyin cinikayya da saka hannun jari na hukumar raya kasashe masu tasowa USAID waɗanda ke kasashen Ghana, Afirka ta Kudu da Kenya na taimakawa, ingantawa da fadada yadda ake gudanar da kasuwanci tsakanin Amurka da kasashen Afirka. Cibiyoyin da hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka ke kula da su sun hada kawunan ƴan kasuwan Afirka da Amurka tare da janyo ra'ayin masu saka hannun jari a Afirka da kuma ci gaban kasuwanci tsakanin Amurka da kasashen Afirka tare da kikkiro da ayyuka da samar da kuɗi wa dukkanmu. Cibiyoyin na ƙara cuɗanya a yankin wanda yake ƙara buɗe kasuwannin Afirka wa kayayyakin Amurka da ayyuka. Kuma yana haifar da hanyoyin samar da abinci ta ƙara safarar abinci kan iyakokin Afirka. Haka kuma waɗannan kasuwannin suna taimakawa wajen inganta hanyoyi biyu na kasuwanci da Amurka a ƙarƙashin dokar AGOA tare da ƙarfafa saye da siyar da hannayen jari, kimiyya da fasaha domin jagorantar haɓakar arziki a yankin na Afirka gaba ɗaya da ma duniya baki ɗaya. Ta wannan hanyar sun samu nasarori masu yawa a cewar jami'in gudanarwar USAID na yankin Afirka a yamma Alex Deprez.
Since 2010, USAID's regional trade hubs have facilitated more than 300 million in new finance and investment.
Daga shekarar 2010 zuwa yau, kasuwannin USAID sun samar da fiye da dala miliyan 300 a sabbin hannayen jarin kuɗaɗe. Kuma AGOA ya taimaka wajen buɗe hanyar aika kaya na kamar dala biliyan 1 zuwa ƙasashen na Afirka. Ya kuma taimaka wajen samar da ayyukan yi ga mutane fiye da 60,000 a nan Afirka. Yayin da yake jawabi a taron gina dabarun aiki a Accra, Ghana a ƙarshen watan Afrilu, Director Deprez ya yi amfani da ƙasar Ghana a matsayin misali na nasarorin da yake nufi an samu.
Here in Ghana, for example, we have a range of wonderful products that are now entering the U.S. market, including cocoa, shea, cashew.
Alal misali, a nan Ghana. Muna da kayayyaki daban-daban da ke shiga kasuwannin Amurka, kamar su koko, man kaɗanya, gyaɗa da busasshen mangoro. Akwai ci gaba sosai ganin cewa kayayyakin na yawan fita kamar man koko da garin koko maimakon wake. Haka zalika kayayyaki masu yawa kamar sabulai maimakon gyaɗar kaɗanya, kuma ana siyar da su, yawan kayayyakin na ƙaruwa. Ga dukkan alamu, akwai alamun ƙarin haske nan gaba saboda Afirka ta yamma tana ci gaba da samun ƙarin mutane masu abin hannunsu. Buɗewar hanyoyin samun kasuwanci domin samar wa irin waɗannan mutane masu abin hannunsu da kasuwannin yankin ba ƙaramin nasara ba ce, a cewar Director Deprez. Ya ƙara da cewa Amurka da USAID a shirye suke su ci gaba da zama abokan tafiya da ƙasashen Afirka don tallafawa ƙasashen rayuwa da ƙarfafa dangantakar harkokin cinikin da ke tsakaninsu da mu. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Mallam Naziru.
To, shugabannin ƙasashen Turai sun amince da ci gaba da ƙaƙabawa Rasha takunkumi sakamakon mamayar da ta yi wa Ukraine a shekarar 2014 a tsibirin Crimea. Shugabannin na tarayyar Turai sun faɗa a yau Juma'a cewar an ƙara wa takunkumin tsayi har zuwa watanni 6. Wata majiya da ba a bayyana ta ba ta faɗa wa kamfanin jakadancin labarai na Faransa wato AFP cewa an tsaida maganan ne a taron ƙolin da aka yi a Brussels bayan sun yi gajerar tattaunawa akan Ukraine ɗin. An kama ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka mamaye majalisar dattawan Amurka bayan da suka shiga cikin zauren majalisar dattawan birnin Washington don su nuna rashin amincewarsu da manufofin shugaba Donald Trump kan shige da ficen baki. ‘Yan sandan shiyar Capital sun damƙe masu zanga-zanga har 575 waɗanda akasari mata ne. Masu zanga-zangar sun lulluɓe jikinsu da barguna irin waɗanda aka baiwa yaran da aka raba su da iyayensu akan iyakaci ta kudancin ƙasar.
To, a gaishe ka, masu raro da wannan makakashin shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Nazir Ahmad Hausawa,
wanda ya tana gabatar da shirin, da kuma Julie Levis Gresham, wadda ta bada umarni, da ma injiniyanmu na Mr. Cedric, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.